à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21 da ma 25 sai kuma ta yanar gizo akan vohausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a hiya sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdul Obran gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja 20 da aje cewa wasu dattawa a Kano sun buƙaci majalisar dokokin Najeriya ta amince da kafa bayyara dan tsaida kisan gilla a da magaramtar jamhuriyar Niger yan kungiyoyin kula sun yi aikin gayya musamman dan gyara makabarti wasu masana tsaro na bada shawarar kafa cibiyar nazari kan tsaro dan samu bakin tsare masanin shari'a mai nasara kogo Umar yayi shafi kan tanadin shari'a ga takaddamar shugabanci a TDP yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli duk kafin nan a gyara zama dan labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Alhamis, ƴan tawayen Taliban sun kwace Ghazni, muhimmin birni dake kudu maso gabashin kasar Afghanistan, wanda hakan ya ƙara kusantar da su da Kabul babban birnin kasar. Jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan sun yi ta kokarin dakile zazzafar dannawar da ƴan tawayen na Taliban suka shafe tsawon sati guda suna ta yi, inda har suka samu kwace goma daga cikin hedkwatocin larduna 34 tare da yin barazana ga wasu. Birnin na Ghazni, hedkwatarin lardin da shi ma ake kira Ghazni, na kan babbar hanyar Kabul zuwa Kandahar, wadda ta hada babban birnin kasar da lardunan kudancin kasar inda Taliban suka fi karfi. Gwamna fa yayi saranda, abinda Nasir Fakiri, shugaban majalisar lardin, ya rubuta ta kafar Twitter kenan da safiyar jiya Alhamis. Ya kara da cewa gwamnan na Ghazni, Muhammad Daud Lakmani, ya cimma yarjejeniyar yin saranda da Taliban. Kafin ya gudu daga lardin zuwa birnin Kabul da wasu manyan jami'an gwamnati. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen bude ofisoshin jakadancin su a kasashen juna, a cewar ministan harkokin wajen Isra'ila, Yair Lapid jiya Alhamis, yayin wata ziyara a kasar ta arewacin Afirka. Morocco tare da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Sudan duk sun amince su maido da hulɗa da Isra'ila a matsayin yarjejeniyar Abraham Accord, wadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya taimaka aka cimma zuwa ƙarshen shugabancinsa. Za mu ɗaukaka matsayin ofisoshinmu daga na tuntuɓa kawai zuwa na jakadanci, a cewar Lapid a wani taron manema labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somalia jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗin nan mai zuwa, bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsauraran ra'ayin addini na tsorata gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaben na da muhimmanci ganin ci gaba da barazana da Al-Shabaab ke yi, a cewar manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, James Wan, ga wani taron kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa Al-Shabaab na ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye, ciki har da zagaye al'ummomi musamman ma a jihar Kudu maso yamma. Wakilin Ƙungiyar Tarayyar Afirka na musamman Francisco Madeira ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ya kamata mu maida hankali wajen hana mayakan kawo tangarda ga zaben. Ya ce ƙungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin Mogadishu da wasu wuraren don kawo tangarda ga zaben. A karon farko, Najeriya ta karbi alluran rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ke yi wajen 176,000 ta hannun Ƙungiyar Tarayyar Afirka, kuma tana fatan sake karɓan wajen fiye da miliyan 1 duk a watan nan na Agusta, a cewar wakiliyar harkokin lafiya ta muryar Amurka Hawa Umar, wadda ta ci gaba da cewa
za a fara aikin gudanar da alluran ne a ranar Litinin 16 ga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja, sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa, Dr. Abdullahi Bula Magarba, ya yi ƙarin bayani
ga magannukan mudana duka an raba jawoyi alluran da zamu bayar wato kaman nau'i uku ne amma yanzu zamu fara ne da nau'i biyu nau'in da zamu fara shine mudana wanda take wajen miliyan 4 da muke ci a ƙasa kuma wanda bai karbi AstraZeneca da muka kwalifikin bayawa to zamu ba su mudana kuma har yanzu muna sa ran zamu samu alluran AstraZeneca wato sama da miliyan 1 wannan zamu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dose na farko to wannan su zamu ba dose na biyu
Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karba.
Ita Moderna da kuma Pfizer suna bukatar sani da muke ake cewa ultra cold chain. Gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk magani da suka shigo kasar nan tun daga shigowar su har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar insha Allah ya zama cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai aiki. Saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da muka kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani ita Johnson & Johnson mun ware mutanen da suke da rauni da mutanen da suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake yana da wahala zuwa saboda su sau daya za a je
Dr. Abdullahi Bulama Garba a rahoton Hawa Umar a ƙarshe gwamnatin Biden ta yi faɗi tashi a yunkurin aikewa da sako dalla-dalla game da halin da ake ciki a kan iyakar Amurka da Mexico a cewar masu suka a wasu lokutan da shugaban da masu bashi shawara sun yi ta bayanai masu cin karo da juna game da tsananin kwararar bakin hauren da suka gundari jami'an shigi da fici sannan sun yi ta aikawa da bayanai masu cin karo da juna ga su kansu bakin hauren game da abin da zai faru idan suka iso Amurka masu goyon bayan gwamnatin kan batun shigowar jama'a sun damu da yadda ta kasa fayyace abin da ke faruwa da kuma yadda take tunkarar al'amarin
Labaran duniya aka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni wasu dattawa a Kano sun buƙaci ministan shari'a Abubakar Malami da majalisar dokokin tarayya su bada dama bisa shari'a a kafa ƙasar Biafra wannan a ra'ayin dattawan dan dakatar da kisan gilla ga yan arewa a kudu maso gabarni ga rahoton Baraka Bashir daga Kano
kungiyar dattawan arewa sun buƙaci ministan shari'a da majalisar dokokin ƙasa da su yarjewa yan kudancin ƙasar nan wato IFOP ficewa daga Najeriya kamar yadda suke fafatukan neman haka kungiyar ta dattawan arewan da yan siyasa sun buƙaci shugaban majalisar tarayya Ahmad Lawan da na majalisar dokoki da su gaggauta tabbatar da yankin kudu fita daga kasar nan a yayin da ake gyara kan kundin tsarin kasar daga cikin waɗanda suka buƙaci hakan ciki har da Nastura Ashir Sharif da Balarabe Rufa'i da Abdulaziz Suleiman da Aminu Adam yan siyasan da yan arewan sun buƙaci hakan ne a wannan kuduri na rage tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da ake fuskanta a wasu sassan kasar nan mun zanta da Nastura Ashin Sharif akan kudurin nasu
tun Najeriya tana sabuwarta akai yaki na kwata 30 aka kakkashe mutane yanzu daga 2017 zuwa yanzu sun dawo da wannan abu suna kashe kabilun da ba ƴan kabilar su ba suna kona dukiyoyin mutanen da ba ƴan kabilar su ba wanda wannan abun ba yadda za ya ci gaba ya dore a haka mutane ana kashe musu yan wansu su suna zaune a namu yankuna an kyale su ba wanda ya taba su babu wanda ya ci zarafin su kuma da dai da waɗanda suke zaune a nan yankunan namu suna goyen bayan wannan abun Biafra dan suna aikawa da kuɗi ga ita wannan kungiya ta haramtaccen kungiya ta IFOP da gwamnatin tarayya ta haramta kuma mutanen su kaso 90 zuwa 95 na Inyamurai sun goyi bayan wannan abu da ake
muji ta bakin masu karin rajin yancin al'umma Abdulrazak Alkali wanda shi ma ya magana
an kai wannan yanki na ayocin Najeriya bango akan wannan maganganu na aware ko a menene to an kai jama'a ne bango dan abin da tarihi ya nuna jama'a wannan yanki ba su da irin wannan ra'ayi na lalle a yaga Najeriya a ware to amma kin ga tun da kiga an fara irin wannan lalle tura ta kai bango shi yasa abin yazo ya kasance haka wannan yana nuna cewa dole jami'ai da hukumomi su yi hattara dan yankin da yake wucewa gaba kan hadin kasa a ga ya fara daukan wannan mataki to gaskiya abu ne na dubawa
amma kuma taba Allah da Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda shi ma yace
wannan salo na cewa inda abun da kuma suna so su mai da matakan da kamata da hanyar a shari'a shi siyasa ta dauki wannan danni a gani na siyasa ce kawai an yi ne domin a tauna ta kuma domin ayatin tsoro.
Farfesan ya ce kudirin tsarin kasa bai bada damar abinda 'yan siyasan da wasu 'yan arewan ciki har da 'yan Kano suke muradi ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A da magaram ta jamhuriyar Nijar, yan kungiyoyin club da fada sun hada kai wajen ayyukan gayya na nome gonaki da gyara makabartu. Kungiyoyin a daidai wannan lokaci na damina na gudanar da irin wannan aiki na taimakon kai da kai ne, ga rahoton Tamar Abari.
Asali ma dai kungiyoyin na club da fada su ne aka sani da share makabartu a daidai wannan lokaci na damina. Gungun kungiyoyin sun shirya gayyar don nomewa da ciki wuraren da suka farfada a makabartun. Malam Shehu shine wakilin kungiyoyin, yayi karin haske kamar haka.
Yau Allah ya kamu wannan guri makabarta ta unwala. Sunan ɗan ku na da fada gaba daya. Muke noman wannan yau Laraba. Kenan gayyata ce muka yi kuma jama'a tabarkalla Allah ya kawo su. Kuma mun gayyace su sun zo. Mun yi kowa farin ciki. Wannan noma na makabarta bai wu muka fara shi. Kuma ba yanzu fara ce muka yi. In Allah ya yarda har ruwa ya kare muna wannan aiki.
A koyaushe suka shirya irin wannan gayya na nome makabartu. Kungiyoyin na kokawa da rashin kulawa ta jama'a da ma hukumomi. Hakan ta sa Malam Shehu yayi kira da kakkausar murya.
Kenan wannan gida na kowa ne. Ba na Malam Shehu bane, ba na wani wane, na kowa ne. Ko mun kudinka, ko mun dalilin ko nan zaka. Duk karshen ka nan zaka. Kenan ya kamata mu kukan da muke wa jama'a muna kira dan Allah aka ce noman makabarta kowa ya fito ko da minti 10 ne kai kenan Allah saka madana fi sabilillahi abinda muke so ke
sai dai ko kaka ba a rasa masu kulawa dan da wani dan majalisa na jihar da magaran Bashir Abdu Babakarani ya amsa gayyatar waɗannan ƴan club
goran gayyata muka samu mun zo hutun shekara kuma Allah ka mu kan daidai cikin damana ne makabartu bana Allah ya kawo ruwa mai alheri masu yawa kuma Allah sa su zame mu alheri to shine muka ga ya kamata mu zo mu ga aikin nan da suke kuma mu kawo musu gudunmu da zan iya kawo musu shine muka zo mu kara musu ƙarfin gwiwa shine muka zo mu musu godiya kuma shine makasudan tahiyama wannan ai kamar yadda na ji yara suna hodi ai dan da magaram haiwa ba ba koshi bace
to ko yaya suka ji da zuwan shi wannan dan majalisa
wallahi wannan ziyarar tashi mun yi kowa farin ciki
a dai waje na garzaya dan jin ta bakin hukumomi game da taso gudunmuwa ko kuma kwarin gwiwa ga irin wannan aiki na ƴan club sai dai hakata bata cimma ruwa ba. Tamar Abari, murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
Kar a sha'afa, murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Wasu masana lamarin tsaro sun bada shawarar kafa cibiyar nazarin tsaro ta musamman don gano dabarun magance kalubalen tsaro. Masanan sun ce ta hakan ne za a shawo kan illar 'yan ta'addan Boko Haram masu satar mutane da sauran 'yan bandiga daɗi. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
Tarzomar bayakan Boko Haram da sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa da tsage ruke yi fada tsakanin makiyaya da manoma da kuma rikici tsakanin kabilu da ma fada da sunan addinai baya ga tazomar ƴan neman a raba ƙasa na daga cikin kalubalen tsaro da ke yi wa ci gaban Najeriya tarnaki domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli masana a fannin tsaro na ganin lokaci yayi da za a kafa wata cibiya ta musamman mai zaman kanta da za ta rinka gudanar da bincike kan matsalolin tsaro da samar da mafita
wannan cibiya Center for Intelligent Research ita duk faɗin Afirka ma ba mu da ita wato ita wannan cibiya duk inda matsalar tsaro ta gagara ko ko take bawa jami'an tsaron wahala to ana amfani da ita ne dan a samu a shawo kan matsalar rashin tsaron na farko ita wannan cibiyar laifin da zai faru shekara ɗaya nan gaba za a yi bincike da abin da ake cewa research a gano cewa ga matsalar da za ta iya faruwa nan da shekara ɗaya ko nan da wata shida ko nan da wata uku sannan kuma a gano cewa menene dalilin da sa laifin zai faru a wannan lokacin bayan an gano laifin a gano kuma yaya za a magance wannan matsalar kafin ta faru shine abin da muke kira proactive measures. To sannan kuma wannan cibiyar da kake kallanta independent cibiya ce mai zaman kanta, ba ta karkashin kowace irin hukuma ta tsaro, ba ta karkashin kowane irin abu na sashi bangare na gwamnati.
Detective Awal Bala kenan masani kan lamuran tsaro da dakile hanyoyin fitina tsakanin al'umma. Ya kuma yi bayani dangane da yanayin ma'aikata ko jami'ai da za a zuba su yi aiki bayan kafa wannan cibiyar.
Waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan cibiyar ƙwararru ne ta fanni daban-daban, ko akwai fannin zai ƙware, akwai fannin criminology wato masana laifuffuka, akwai fannin masana tarihi, akwai fannin kafafen yaɗa labarai, akwai fannin legal dokoki, akwai cibiyar kuma ta gudanar da tattalin arziki wato economic sector, akwai masana harkokin siyasa. Wato idan aka haɗa waɗannan abubuwan kowanne zai yi nasa binciken, in za kuma a haɗa binciken a dunkule shi waje guda, shine za a fito a kawo gwamnati a ce to ga abin da ake hasashen cewa zai faru, ga kuma dabarun da za a yi a dakile wannan matsalar da za ta faru.
A hannu guda kuma ƙwararru a fannin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na nanata muhimmancin rawar kafafen labaru wajen magance ƙalubalen tsaro da na annobar corona a Najeriya.
Zamani ya zo ga matsalolin tsaro ga wannan annoba ta corona. Tukansu kafafen yaɗa labarai dole ne su canza salo da kuma wace gudunmuwa 'yan ƙasa za su bada, wace gudunmuwa gwamnati za ta bada ta fuskar tsaro. Duniya ta shiga wani sabon yanayi, so dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro, ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka kenan mai ritaya, tsohon kakakin rundunar sojin ƙasa ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Biyo bayan murabus da mataimaka bakwai na sharkwatar jam'iyyar adawa ta PDP suka yi, masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya duba wannan yanayi a tanadin shari'a. Kogo Umar ya ce ba alheri bane a demokradiyyar ƙasa ta kasance mai bin jam'iyya daya.
To wannan abu ne wanda yake na takaici game da harkokin demokradiyyar Najeriya, kuma tuntun ne dama akwai abubuwa da suke a kunshe a cikin kicin jam'iyyar PDP, don ya zama kamar club ne, group a ƙarƙashin wannan jam'iyyar. To akwai da yawa waɗanda suke ganin nasarar jam'iyyar a shekarar ta 2023 ta ta'allaka ne ga ɗayan abubuwa da dama da suke gani. Akwai waɗanda suke ganin sai ma an canza ma jam'iyyar suna da kuma manufa, wasu kuma suna ganin a'a shugabancin jam'iyyar ne ƙarƙashin wuce sakwando suke buƙata sai an canza shi, zai kasance an samu wani jajirtacce wanda yake babu wani gwamna ko wani gagaraba don jam'iyya wanda yake zai rika kamar juya akalin shi shugabancin wannan jam'iyya din. To da yawa dai kowa yana da kawo nashi bangare a korafi daidai da bangaren da ya kasance, kuma ni ban yi mamaki ba, domin in muka dauki tsarin mulki na Najeriya nan sashi na 221 zuwa 228 inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su la'akari da su ko kuma su takatsantsan kansu. Kamar misali, in muka dauki sashi na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi, to kusan duka jam'iyyu nan suna yin su. Idan muka dauki kuma sashi na 223 wanda ya magana ka'idoji da kuma dokokin da ya kamata jam'iyyoyi su rika girmamawa, ko kuma manufofin jam'iyya daidai da sashi na 224, ko kuma al'amuran da ya shafi yanda za a rika tafiyar da harkokin kuɗi na jam'iyya sashi na 225, ko kuma rahoton da aka ce a rika ƙididdigewa ana tabbatar da gaskiya da sahihancin yanda ake tafiyar da al'amuran kuɗi sashi na 226. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda idan aka ɗauke su aka kuma la'akari da dama da aka ba majalisar ƙasa ta tarayya ta rika yin wasu gyare-gyare na tafiyar da harkokin demokradiyyar Najeriya musamman a jam'iyyun siyasa da sashi na Afrikan takwas, to sai aga cewa kasawa ce aka samu a harkokin siyasar nan da muke gani. Jam'iyyun siyasa jam'iyyu ne waɗanda suke ya kamata su zama sun girkata duk harkokin su akan muradu da kuma bukatun talakawa. Idan muka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1, ana yin gwamnati ne ma ka cuko ba wai jam'iyyun siyasa ba domin a biya muradun talakawa ko kuma mafirin jan jama'a, shine ma'anar demokradiya. To da yawa za ku ga a jam'iyyoyin magana ce ta wani bangare ka kasance ka samu kanka domin neman yanda za a yi nasara a zabe na gaba ko kuma a halin da ake ciki yanzu. To akwai muhimmancin jam'iyya kamar PDP wadda ta yi dade tana shugabancin kasar nan shekara kusan 16, kuma bayan nan ita ce wadda ta anshi mulki daga hannun sojoji, bayan nan kuma ita ce wadda take ta sanya taswirar gina demokradiya a wannan lokacin. Da ita da jam'iyya wadda take kai yanzu, akwai bukata kuma muhimmancin waɗannan su jajirce su jama jam'iyyu na gaba waɗanda duk sauran yan kanana-kanana jam'iyyu za su yi kwaikwayo da su. Muna bukatar jam'iyyu manya-manya, ba mu so jajirce ta kasance jam'iyya ce guda ɗaya wadda take tilo, ita za ta kasance jam'iyya ne dai harkokin siyasar Najeriya. Akwai muhimmancin jam'iyyu su dawo su tunanin manufofi da aƙidu da kuma muradu da bukatun talakawa, su karkato alƙibla su ta fuskanci matsalar tsaro da ƙasar nake ciki, matsalar tattalin arziki da ƙasar nake ciki, matsalar rashin amincewa da juna na zamantakewa zaman lafiya da ke akwai a ƙabilu daban-daban da addinai daban-daban a ƙasar nan. Su kalli yadda Najeriya kimanta ta rage a harkokin ƙasashen waje, kuskure la'akari da yanda harkokin noma suka zama abin wuya saboda matsalar rashin tsaro, da harkokin yanda yake da mafi rinjaye na matasanmu ba su da aiki, da yanda darajar kuɗinmu ya yi ƙasa, da abubuwa da daban-daban ya kamata 'yan siyasa su jiyo hankalinsu ta yi duba madubin yaya za su yi gyara a kan waɗannan abubuwa, musamman ma yanda aka tunkari shekara ta 2023 ɗin nan, su yi amfani da su a matsayin abubuwa kuma matakin da za su yi nan. To sun fara yin garan bawul na jam'iyyunsu su kasance jajirtattun mutane ne a jam'iyyun nan, waɗanda suke suna da kishin jam'iyyar nan da kishin talakawa fiye da bukatun kansu, suna da kallon waɗannan shugabannin jam'iyya a matsayin iyayensu, ba wai waɗanda suke a mukamin gwamnati a matsayin jami'a ba, wai waɗanda suke a mukamin gwamnati daga tsatson jam'iyyar su rika kallon su kamar sama da waɗanda suke shugabannin jam'iyya. Akwai bukata gaskiya a kokari a tsaftace harkokin siyasar mu domin ta zama al'amari ne na yi ma jama'a hidima ta hanyar bauta ma Ubangiji, ta yi ma jama'a hidima ba wai a yi amfani da shi kamar mota ne kawai ta a shiga a kai ga ofishin da ake muradi domin biyan kai ba. Wannan shi ne nake fatan za a yi amfani da wannan ya zama darasi a yi kokari a yi gyare-gyare, ba wai a jam'iyyar PDP kawai ba, duka jam'iyyun ƙasar nan suna da buƙata a yi musu gyare-gyare mai muhimmanci domin tafiya ta gaba ta yi armashi. Madalla.
Masanin shari'a barista mai nasara kuwa Ibrahim Ashari kan yanayin da jam'iyyar PDP ke ji.
Domin fa'are wadda har yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Allah ya kaddarshe da cewa ni karawu ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shari'a, ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da wannan hankali kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya maudu'inmu ya karkata hankali a kan ayyukan da al'umma suke aiwatarwa da ke janyo matsalolin yanayi, musamman ma a wannan lokaci na damina wadda a 'yan kwanakin baya aka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan Najeriya. Injiniya Murtala Alhaji Garba ƙwararren injiniya ne a wannan fanni, wanda ya shigo zauren yanayi da muhalli domin tattauna wannan maudu'in, kuma har ila yau muna tare da ke. muhallin da dan adam yake rayuwa a ciki shine abin alfaharinsa domin a cikin sa yake rayuwa a cikin sa yake samun ci da sha da kuma sakira sannan a cikin sa yake samun magani da duk dai wata bukata ta rayuwa sai dai kuma rashin kula da yanayi yakan janyo mummunan sakamako kamar yadda masana suke faɗi to ta yaya za a samu maslaha domin samun aminci ga muhalli ga injiniya Murtala da ƙarin bayani
Tun lokacin da ba za a kiyaye abubuwan ba dole a sami matsala. Kwanan nan a ranar da aka yi na sarkin kasar Kano ya je yake bin inda ake sai a kona taya. Da taya za a gasa nama, za a gasa kan rago, kan raguna ko shanu da sauransu. Ita kanta taya ai tana da abubuwan da za ta cutar ta kuma ka hada ta. Amma haka ibi haka rigar hanawa, haka jaddada. To da haka ake yi dukkan da za a yi ne sai an tsaya sai an bincike sai an ba da izini sai an nuna sai an gani sannan in ka tashi ginin ka samo kwararre da zai zo ya duba maka, tsara maka yadda za ka yi. Ina bi ina yi. Wani wata kila dan wango ku ne. Ai amfanin karatun nasa kenan. Ku da buku ba sai ku amfana da kuma haƙƙinsa ne akwai haƙƙinku a wuyansa shi da Allah ki ba ilimin abin ko ba za ku bashi wani abu ba ku bashi haƙƙinsa ku sanar da shi kuma duk lokacin da ya ba gudunmu wannan za ta yi amfani ku kana da gona a bayan gari kawai kana ganin ta kusa shigowa gari ka zo kawai kanka tsaye kawai ka tsarge plotin ka je ka sayar daga ƙarshe ma a zo da rigingi amma idan ka je ka samu hukumar da take da wannan haƙƙin ka sanar da ita za ta zo ne ta baka gudunmuwa za ta fasalta maka shi ne inda ya kamata a fitar da kwararruka inda inda za a jaddada gudanar ruwa a fitar da gudanar ruwa a ce wannan inda ta kamata kenan in ma inda za a tsarge shi ije ita za a nuna maka to gaji ne zaka je nan ta kamata kaga shi kenan sai ya bi babbar da sai ya huce ita kuko to amma idan ba wannan kai san zuciyarka kai kawai kana ganin an aka zo ka kira hukuma za ta ce flotet 30 zaka yi kai kuma ka fasa ta hafsu duk abin da ta kamata kai na ka fadar da welfare da za a zauna lafiya a gudu tare a tsira tare to duk ba kai ba saboda hadama saboda haka dole sai mun kiyaye gwamnati dole sai ta jaddada dokar da take sannan mu kuma mabiya dole sai mun bi shine rashin shuka bishiyar nan ba karamin illa bane saboda duk zafin nan da a ce inda ya kamata a yi shuke shuken ana yin shuke shuke ba za a samu kai a halin da ake samu bai saboda haka dole jama'a su bi umarni dole mutane su kula dole al'umma a ci gaba da sanar da su fa'idar su kansu shuka bishiyoyi yanzu kika dauki kamar titin daga nan Aminu Kano Teaching Hospital zaki tafi har ki je karshen fadalar gamma kwale da idan damuna ta to duk lokacin da aka yi ruwa zaki ji banda dori ba abinda gwajin yake saboda kashi da ake amma yanzu da aka baiwa ƴan nasiri masu da fulawoyin tun daga farkon katangar Aminu Kano har ki tafi ta fadalar gamma kwale har ki je karshen ta duk gasu nan su ne ka ba mutane dama su samu sana'ari kuma sannan ka sanyaya wajen kwata-kwata yanzu wannan doyen da kashin da ake duk yanzu an daina yi wajen a tsaftace yake dole abin ya baki sha'awa in kika dinki to da duk hakan ake duk yanda ake gefen titi da ma aka ringa yin wannan din aka dinga ba su irin wayannan masu sana'a za su taimaka dole a samu saukin dumamar yayi
hakanan kuma hakar ma'adani wani al'amari ne da ke samar da kudaden shiga ga ƙasa da ma masu yin ta sai dai kuma yana da ka'idoji da aka shimfiɗa domin tabbatar da cewa ɓarnar da za ta biyo baya ba ta fi alfanun da za a samu ba kamar yadda Farfesa Aliyu Jauro ya shaida mu
muna samun korafe-korafe a kai a kai kuma muna zuwa bincika kamar yadda na gaya miki wasu sukan je kawai su fara aiki ba tare da sun sanar da hukuma ba to in muka samu da farko in muka je za mu tambaya ina takardanka na izini in babu mun san mutumin nan tukuna ya fara karya doka sannan kuma mukan je mu bincika mu ga yaya yake aiki kansa daga nan mukan ɗauki matakai cikin matakai muka rufe ma'adinai kamar kwanaki haka akwai inda muka je a nan Abuja muka samu labari can wani lokacin hatan gold
mutanen
China ne suka da wata mutanen Chinese ke mun je wurin har ya kai ga muka rushe wurin hana su aiki muna samun kuma samu korafe-korafe daga jihar Gindari
ina ba ta hukunci wannan yi ukulin mutanen da aka yi bayani a kan suna Abuja
nan eh sun san dokokin suna nan a bayyane kamar yanzu muka ce musu to ina takardun suna kaizan sun yi wannan binciken kafin su fara ba ku to muka kai su gaban hukuma a ciki dai muna nan dai akan magana su zo an yi zama za su bi duk aidan da ya kamata kuma za a tabbatar aikin da za su na bai gurɓata muhalli ba to har yanzu dai muna kan magana to mun yi ba a kare magana da su ya kuma
to mi sauraro abin da ya sa waka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu injiniya Murtala Alhaji Garba da Farfesa Aliyu Jauro da Solomon Abududu da ta mana sauti ni Aisha Mu'azzama ke mai fatar alheri.
Madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.
Manuniya.
Manuniya?
Manuniya.
Manuniya. Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari. Matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mun suka ce gwamnati ta yi ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Halima Abdullahi ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.